أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 وتن شعبان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو دايا دا ريهود دا 40 بيو wanda ya daidai da 3 ga watan 4 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka fara karanta wannan littafi na haqiqatu siyam na babban malami al-shaykhul islam taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine zama na 4 a cikin wannan littafi kamar yanda dai muka fada ba lokacin da za a dinga komawa dan yi murajiyar abin da aka karanta sai dai insha Allah za mu dinga dorawa ne kawai malam yana nan dai wajen yin bayani zaka ji ya tafi sallah ya tafi can duk kokari yake tabbatar da mas'alar cewa abin da ke kariya azumi akwai ci akwai sha akwai jima'i akwai jinin haida ragowar abin da ya shafi kwalli abin da ya shafi wato yin magani a ciki ja'ifa kenan ko yin magani a kai ko kuma ta kafar azzakari ko allura wayannan abubuwa ne da malam yana so ya fito da cewa babu wani nassi karara daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa in mutun yayi su azumin sa ya kare dan akan su yake ta wannan bayanin yana dan cikewaya da mu ya shiga da mu nan ya tsakuro mana wata fa'idar ya shiga da mu nan ya tsakuro fa'ida duk karshen abin da malam yake so ya fito da shi shine wayancan masaloli ne wayanda suke ijtihadi ne na malamai Allah ya sa mu dace muna shafi na 41 a cikin wannan littafi kuma wannan shine darasi na 4 malai yace wa bi hadha yu'lamu anna al-maniyya laysa binajisin a karkashin bayanin da muka gabatar ainihin wato darasin mu na karshe zamu gane cewa anna al-maniyya ashe shi mani laysa binajisin ba najasa bane li'annahu me yasa mani ya zama ba najasa ba yace domin shi mani lam yunqal an ahadin ba a ruwaito ba daga wajen wani bi isnadin yuhtaju bihi wato ba ruwaito wata wani hadisi ba daga wajen wani cikin maruwaita da isnadin da ake iya kafa hujja da shi annahu amara almuslimina cewa an samu annabi ya umarci muslimi bi gasli abdanihim da wanke jikinsu wa thiyabihim da tufafinsu minal mani idan sun fitar da mani yace babu wani malami da ya ruwaito cewa wato da isnadin da za a iya yin hujja da shi cewa koda sau daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taba umartan musulmi su wanke jikinsu ko su wanke tufafinsu saboda mani ya fita daga jikinsu ma'a umumil balwa bidhalika tare da cewa fitar mani nan abu ne wanda tun a wancan zamanin wato ruwan dare ne ga duniya shine ma'ana ma'a umumil balwa bidhalika bal amara al haida amma kuma gashi ya umarci mai jinin haila an taghsila qamisaha ta wanke tufafinta min damil haidi daga jinin haila ma qillatil hajati ila zalika tare da karancin bukatar da ake da ita ta hakan bukatar da ake da ita ta abin da ya shafi yawan fitan mani ba a da irin wannan bukatar na fitan jinin al'ada domin jinin al'ada ga masu yi ma sai wata amma tattare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan jinin al'ada ya taba jikin mace ta wanke ta murje ta yi kaza kamar yanda ruwayoyi suka nuna amma baka da wata ruwaya da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a wanke mani daga jikin tufafi ko daga ainihin wato daga jikin jiki ko jikin tufafi irin wannan umarnin da yayi game da jinin ainihin wato haila
ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم باب ونغري ده النبي عمر تش مسلمي ده سو وانكي جكنسو وثيابهم ده تفافن سو من المني سبي ده فتر ده مني والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء حديث ده ما واسو cikin manyan malaman fiqh suke ruwaitowa cewa yugsalu thauba ana wanke tufafi min albawl idan mutun bawali ya taba shi wal ga'id ko ga'i wato bayan gida wal mani da mani wal mazi da mazi wad dami da jini laysa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin wato da suke ruwaitowa ba maganar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam walaysa fi shay'in min kutubil hadith allati yu'tamadu alaiha sannan ba za ka samu wani hadisi ba a cikin littafan hadisin da ake dogara da su da suka kawo hadisi lafiyayyen mai lafiyayyen isnadi cewa annabi yayi umarni da a wanke tufafi wato abin nan daga mani wala rawahu ahadun min ahli alilmi bil hadith haka manyan malamai da suka san ilimin hadisi babu wani daya daga cikin su da ya ruwaito bi isnadin yahtaju bihi da isnadin da ake yin hujja da shi kamar yanda anka koma kasa yace abu ya'ala yayo ruwaya haka ibnul jawzi aini wato a cikin at-taqiq daga Thabit bin Hammad ga isnadin hadithin nan yake cewa hadisi ne daga Ammar bin Yasir marfu'an annahu qala ash'a wato abunan alqai'u badalul mazi wato a wacce ruwayar maimakon mazi yace alqai wa kadhalika rawahu at-tabarani fil awsar kamar yanda dai zaku gani da haka in kuka koma zaku ga yace wannan hadithin batilul la asla lahu hadisi ne wanda yake ba shi da tushe ba shi da asali da haka hadisi ne wanda bai inganta ba wanda aka ce annabi ya ce a wanke tufafi daga bawali da gaidi da mani da mazi da kuma jini wala rawahu yake cewa waruya an ammar arwato daga ammar wa gayatuhu wato gaya makurar abinda aka ruwato daga ammar an yakuna min qaulihi shine magana shi ammar din ce a gane ko ma'ana shi fahimtar ammar ce za a wanke tufafi daga bawali gaidi mani mazi da jini ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bace wa ghasulu aishata lil mani min thawbi sai kuma ka dawo wanke mani da nana aisha ta yi daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam kila wani zai iya kafa hujja da shi cewa ai nana aisha ta wanke mani daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wannan hadisin yana cikin sahihain wa farquha da kuma kankare shi da tayi iyahu daga tufafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma dai hadisi ne wanda yake imamu abu daud ya fitar da ainihin wato wannan hadithin da wasu cikin malaman hadithi la yadullu ala wujubi zalika hatta wanke wadda nana aisha ta yi wa annabi a cikin tufafinsa da kuma kankare shi da tayi bayan ya bushe baya nuna wajibcin yin haka ba annabi ne yace wanke mun ba shine da ya bushe yace kankare mun ba ita ce ta ganshi danye sai ta wanke ta ganshi ya bushe ta kankare to wannan aiki da nana aisha ta yi baya nuna wajibci fa inna thiyaba tughsalu min alwasakh domin ai tufafi ma ko da ta suka yi ana wankewa ina fata an gane shine ma'ana fa inna thiyaba tughsalu domin shi tufafi ai ana wanke shi min alwasakh daga dattuma to yanzu zuki wal mukhab da majina wal busaq da kaki idan mutun duk waɗannan suka taba za ga ya wanke tufafin sa wajibi ne ya wanke a saboda tsafta wal wujubu inma yakunu bi amri wajibtin yana kasancewa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ne ya umarci nana aisha ya ce wanke mu ko kankare mu to sai a kalli wannan umarnin sai a ce wajibi ne wankewa ko kankarewar la siyama musamman ma walam ya amur huwa al muslimina bi ghasli thiyabihim min zalika ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ya umarci muslimi da su wanke tufafin su ba min zalika daga fitar man wato daga tufafin da ya taba su bal ma wala nuqila anhu ba a ruwaito ba daga gare shi annahu amara aisha bidhalika cewa shine ya umarci nana aisha da ta yi masa haka ba inda aka ruwaito cikin ruwayoyin da zaka babu inda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce wa nana aisha kankare mun ko wanke mun aqarraha ala zalika bal aqarraha ta dai yi ne kuma ya tabbatar da ita akan haka fadalla ala jawazihi wannan sai yake nuna halalci halalci ne kawai abin da yake nuna aw husnihi ko kyawun haka wastihbabihi da mustahabbancin sa wa ammal wujub amma a ce wankewar wajibi ne fala budda lahu min dalilin to babu makawa sai an samu hujja ko dalili akan haka mafhum wa bi hadhihi at-tariq ta wannan hanyar ne yu ulam za a iya sanin aidan har wa yau annahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yujibil wudu'a ba shi bane ya wajabta saki alwala min lamsin nisa'i daga shafar jikin mace ba za ka samu hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa idan mutun ya taba jikin mace ainihin wato ya saki alwala ba wala minan najasatil kharija min ghairi sabilain haka ba za ka samu ba inda annabi ya wajabta saki alwala saboda najasar da ta fita ba daga mafita guda biyu ba din najasar da ta fita ba daga dubura ba ba daga gaba ba to babu wani dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wajabta yi saki alwala idan mutun ya fitar da wata najasa wanda take ba daga dubura sa ba ba daga ainihin wato gaban sa ba fa innahu lam yanqul ahadun anhu babu wani wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi ithnadin da sanadi yasbutu mithluhu da irin wato za a iya tabbatar da irin wato yusabbitu ko yusbitu mithluhu wanda za a iya tabbatar da irin wannan isnadin assalamu yake cewa yake cewa annahu fa innahu lam yanqul ahadun anhu bi isnadin yathbutu mithluhu annahu amara bi dhalika babu wanda ya ruwaito hadisi da isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar cewa annabi yayi umarni da haka ma al ilm tare da sanin cewa bi annan nasa mutane kanu la yazaluna yahtajimun basu gushe ba a zamanin annabi suna yin kaho kuma in aka yi kahon nan dole jini zai iya bata mutum amma ba inda aka ruwaito annabi ya ce a wanke wannan jinin wa yataqayyaun an samu annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sa mutane basu gushe ba suna yin amai wa yajrahuna suna jin rauni fil jihadi a wajen jihadi wa gairi zalika da wannan haka wa qad quti'a irqu ba'du ashabihi wato an datse wata jijiya ta wani daga cikin sahabban sa li yakhruja minhu dam dan jini ya wato ya fita daga cikin wannan jikinsa wa huwa fasad wanda wannan shi ake kira da al fasad wato kaman balli balli kenan a yanka jikin mutum dan jini ya fita bayan kaho din ai kuma ana yin balli balli ko walam yanqul anhu muslimun babu wani musulmi da ya ruwaito annahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu ya umarci sahabbansa bit tawaddu'i da su saki alwala min zalika saboda wannan zaku ga malam ya shiga wani abu kuma yana magana azumi ya fita akwai hikima yana kakkawo maka ire-iren abubuwan da ba dalili kawai ijtihadi ne na malamai kuma aka gina hukunci akai ba nasi kaman yanda maganar wanda yake magana akai a baya sa kwalli da sauran abubuwan da muka lissafa ba sa kare azumi saboda ba dalili akan su wa kadhalika an-nasu haka ma mutane la yazalu ahaduhum wato ɗaya daga cikin su baya gushewa yalmasu imra'atuhu yakan shafi matarsa wato ya taba jikinta bi shahawatin ko dai da sha'awa wa bi gairi sha'awa ko kuma ba sha'awan ba walam yanqul anhu muslimun amma babu wani musulmi da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara an-nasa cewa annabi ya umarci mutane bi tawaddu'i da su saki alwala min zalika saboda wannan taba jikin iyalansu da suka yi wal qur'anu la yadullu ala zalika hatta al qur'ani baya nuni akan haka balil muradu bil mulamasa hatta lafazin mulamasa da yazo cikin alqur'ani aula masumun nisa balil muradu abinda ake nufi bil mulamasa da waccan kalma ta mulamasa da tazo cikin alqur'ani aljima'u ana nufin jima'i aula masumun nisa ai bi ma'ana au jama'atumun nisa ko kuka yi jima'i kuka sadu da matanku kama busida fi mawdi'i kaman yanda an yi bayani mai fadi a gurin da ya kamata ai wa amruhu bil wudu min masl dhakar haka umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na asaki alwala min masl dhakar in an taba zakari innama huwa istihbabun ba wani abu bane face mustahabbanci an so in mutun ya taba gaban sa ya ainihin wato saki alwala imma mutlaqan ko dai a kowane hali wa imma idha harraka shahawa ko kuma idan sha'awa sa ta motsa idan mutun sha'awa sa ta motsa wato da ya taba gaban nasa sha'awa sa ta motsa ya saki alwala istihbaban ko kuma ma ko sha'awa bata motsa ba kamar yanda wannan hadithin wato la dalila ala istihbabi to sai malai yawa albani ta'liqi a can kasa cewa la dalila ala istihbabi wal amru lil wujub wato wa huwa qaulun lil muallif wa huwa sawab bi sharti shahwa wato wannan idan mutun ya taba azzakarin sa in dai da sha'awa ne to ba wai mustahabi bane wajibi ne ya saki alwala kuma wannan shine yayi daidai wato shine daidai, an fahimta wannan magana ta cewa mustahabbi ne ba wajibi bane, wannan magana ce ta shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani da suke masa tahqiqi akan wannan littafin da shi Zuhair Shawish yace wannan amma da sharadin sha'awa, inda sha'awa ne to alwala ta kare, in ko ba sha'awa to shikenan sai zama alal istihbab din. Wa kadhalika haka ma yustahabbu an so liman massa liman lamasa nisa, ga wanda ya shafi mata, fataharrakat shahawatu sha'awarsa ta motsa, an yatawadda shi ma ya saki alwala. Wa kadhalika man tafakkara, haka ma wanda yayi tunani sakamakon tunanin fataharrakat shahawatu sai sha'awarsa ta motsa, fanta shara sai zakarin sai miƙe, shi ma ya saki alwala. Wa kadhalika man massal amrada, haka wanda ya shafi al'amrad au gairahu ko wani amrad. Amrad shine wa mutumin da yake wato matashi wanda bai fara fitar da gashi ba, wato wanda yake matashi ne amma bai fara gashin gemu ba, shi ake kira amrad. Da haka duk wanda ya shafi yar budurwa, yar karama wadda bata kai haddin budurwa ba kuma ita ba karama ba, ko makamancin wannan, fanta shara sai kuma gaban sa ya tashi, shi ma ya saki alwala. Fatawaddu inda taharruki shahawa, sai ya zamanto saki alwalar yayin motsawar sha'awa, min jinsi tawaddu'i. To wannan sai malai yake ganin yana daga cikin jinsin saki alwala inda al-ghadab, lokacin da mutum yayi fushi. Ai akwai inda aka nuna in mutum yayi fushi yayi alwala, ko to sai zamanto lokacin da sha'awa ta motsa an ce mutum ya saki alwala, ba dan alwalar ta kare ba sai dan a samu kwantawar sha'awar, to ita ma kaman yanda mutum yayi fushi aka ce shi ma yayi alwala. Wa hadha mustahabun, wannan mustahabbi ne, lima fi sunan, saboda abin da yazo cikin as-sunan, wato kaman yanda yazo cikin sunan, wato sunan Abi Dawud kenan. An annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza innal ghadaba, lalle shi fushi minash shaitan, daga shaitan ne. Wa idza wa inna shaitana, shi kuma shaitan, minan nari, an halice shi ne daga wuta. Wa innama tudfa'un nar, ana kashe wuta ne kawai bil ma'i, da ruwa. Fa idza ghadiba ahadukum, dan haka in ɗayan ku yayi fushi, fal yatawadda, yayi alwala. Wa kadhalika ash-shahawatu al-ghaliba, haka ita ma sha'awa al-ghaliba mai rinjaye, hiya minash shaitan, ita ma daga shaitan ce. Sha'awar da zaka ga mun tafi karfin mutum wani lokaci, da zaka ga ita ma daga shaidan ce. Wa kadhalika amruhu bil wudu, haka ma umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ayi alwala, mimma masatku nar, idan mutum ya ci abinda aka dafa da wuta. Amru istihbabin, wannan duk umarni ne na mustahabbi, wayannan duk abubuwan malai yana kawo maka sunan cewa an ce a saki alwala, amma istihbaban ne, ba wai dan alwalar ta kare ba. Haka wanda ya ci abinda wuta ta dafa yanzu can, wanda sha'awa ta motsa masa aka ce alwala, ba dan ta kare ba sai dan ta kwantar da sha'awar, domin ainihin sha'awar galibinta daga shaitan ne, shi kuma shaitan daga wuta aka halice shi, ita kuma wuta maganin ta ruwa. Mafhum? To kaman yanda kuma anan ma annabi ya umarni da idan mutum ya ci abinda aka dafa da wuta yayi alwala, amma wannan umarnin na mustahabbi ne, li'anna ma masatuhu an-nar, domin abinda wuta ta dafa yukhalidul badana, yakan shiga cikin jiki ya cakuɗa da jiki, fa yatawadda, dan haka sai mutum ya alwala, saboda ya ci abu mai zafi da ya shiga ya cakuɗa da jikinsa, to sai ya alwala. Fa innan nara, domin ita wuta ta dufa'u bil ma, ana kashe ta ne da ruwa. Wa laysa fi an-nususi ma yadullu ala annahu mansukun, sannan wannan mas'ala ta saki alwala daga abinda ainihin wato wuta ta taba ko wuta ta dafa, wannan wa laysa fi an-nususi, babu a cikin nassosi ma ya dullu ala annahu mansukun, babu wani abu da ya nuna cewa wannan hukuncin an shafe shi, an bayyana, domin akwai malaman da suka tafi cewa saki alwala idan mutum ya ci abinda wuta ta dafa, wato nassi ne ko hadisi ne mansuki, an shafe shi. Ko cikin muwaqqata ka kaje ka duba, za ka ga Imam Malik ya kawo su bi da bi, sai ya ce alwudu'u wato mimma masathu an-nar, yana gama kawo nan sai kuma ya ce tarkul wudu mimma masathu an-nar. To wasu malaman sai suke ganin hadisan da Imam Malik ya kawo a babi na biyu cewa ba sai ka saki alwala ban ka ci abinda wuta ta dafa, babun farko kuma sai ya ce saki alwala idan mutum ya ci abinda wuta ta dafa, to sai suka ce wannan babi na biyu yana shafe hukuncin babun farko. To sai malai yake nuna cewa babu wani dalili da ya nuna cewa mas'alar ko hadithin ba sai an saki alwala ban mansuki ne ya shafe, ko maganganun da malamai suka yi wato akwai annasik wal mansuk tsakanin saki alwala an ci abinda wuta ta dafa ko rashin sakewa. Balin nususu tadullu ala annahu laysa biwajibi, kawai abinda nassosin suke nunawa ba wajibi bane saki alwalar. Babun farko ka saki alwala idan ka ci abinda wuta ta dafa, sai kuma Imam Malik a karkashin wannan babun sai kuma ya kawo wani babu, yace tarkul wudu ba sai ka saki alwala ba mimma masatuhun nar daga abinda wuta ta dafa to wannan sai ya nuna wannan ya nuna wancan saki alwalar da aka ce kai mustahabi ba wai lalle bane mustahabi ne ka saki alwala in ka ci abinda wuta ta dafa ka ci tuwo ko ka ci shinkafa ko ka ci taliya duk abinda wuta ta dafa ko ka ci nama to sai ka saki alwala wannan saki alwalar mustahabi ne ba wai wajibi bane واستحباب الوضوء مستحبًا الولاء وأن بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب واستحباب الوضوء مستحبًا ين الولاء منه دغتين أبين دوتا تدفع الأقوال واتو شيني زنچي مفي عدلتي أتكين زنتي تكا معلمي معنى شيني زنچي مديديتي سكان مغنغنين دا معلمي سكي من قول من يوجبه سما دا معلمان دا سكا وجب تساكي الولاء انكتا أبين دوتا تدفع وقول من يراه منسوكا da kuma maganar malaman da suke ganin ai wannan hukuncin ma an shafe shi to kawai ka bar shi ba a shafe shi ba amma umarnin saki alwalar ba wajibi bane mustahabi ne wannan shine kaulin da yafi kyau kenan kaga ana da aqwal da yawa akwai wanda suka ce in ka ci abin da wuta ta dafa wajibi ne sai ka saki alwala akwai wanda suka ce wannan hukuncin an shafe shi akwai wanda suka ce a'a hukuncin ba a shafe shi ba umarnin kuma ba wajibi bane mustahabi to sai malai ya ce wannan kaulin na uku shine mafi aka tsakiya cikin maganganun malamai cewa in ka ci abin da wuta ta dafa ba sai ka saki alwala ba mafhum wa hadha ahadul qawlayn wannan ɗaya ne daga cikin zantuttukan malamai guda biyu fi madhhabi ahmad a madhhabin imam ahmad wa gairihi da waninsa wa kadhalika haka ma bi hadhihi tariq ta wannan hanyar da yi ulamu har wa yau zamu iya sanin anna bawla ma yu'kalu lahamuhu ashe fitsarin dabbar da ake cin namanta wa rawthuhu da kashinta turosanta laysa bi najisin ba najasa bane fitsarin duk dabbar da ake cin namanta to fitsarinta da turosanta ba najasa bane fa inna hadha mimma ta'ummu bihi albalwa domin wannan yana daga cikin irin al'amuran da suke ruwan dare ga duniya wal qaumu kanu an fahimta a zamanin sahabbai ta'ammuli da kashin awaki ko kashin dabbobi da fitsarin su wannan abu ne wanda yake ya shahara duk harkar sufurin su ita ce da wannan dabbobin suke harkar sufuri sannan kuma ka galibin kasuwancin su wannan su ne kasuwancin dabbobi suke yawancin su makiyaya ne da sauransu da haka hukuncin fitsarin dabbobi da kashin su wato hukunci ne wanda yake ruwan dare ga duniya musamman tun a wancan lokacin me yasa sai malai ya ce wal qaumu karkamanta mutanen kanu ashabu ibilin sun kasance ma'abota raquma ne wa ganamin da tumaki da awaki ya qa'uduna sukan zauna a cikin dabbobin su wa yusalluna fi amkinatiha sukan yi sallah a guraren da dabbobin nasu suke kwance wa hiya mamlu'atun min ab'ariha alhalin kuma gurin cike yake da kashin wannan dabbobin amma haka suke sallar su kuma ba wani dalili da ya nuna cewa sun yi sallah a cikin najasa sallar su bace ba falau kanar bi manzilatil marahid inda wannan guraren da dabbobi suke kwanciya su yi fitsari a gurin su yi kashi inda wannan gurin ya zama najasa bi manzilatil marahid kaman matsayin ban daki ka an fahimta kana takunu hashushan wato da zai kasance kamar gurin shadda kenan yanzu kaga ai ba ka je shadda inda ake kashi na dan adam ka je kai sallah a gurin ko ka zauna a gurin ba shine hashush an fahimta kaga hukuncin wancan ba irin wannan hukuncin bane wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya amuruhum kaga wannan ne wato bayan wato shadda inda mutum yake zuwa ya bayan gari kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amuruhum yana umarta su bijitina biha da nisantar irin wannan wurara wala wa alla yulawithu abdanahum kuma yana jan hankalin su kada su bata tufafin su wa thiyabahum da kuma ainihin wato abdanahum kada su bata jikin su wa thiyabahum da kuma tufafin su biha da ainihin wato wannan bayan gari ko kuma wannan gurin wanda ake yin bayan gari irin na dan adam wala yusallu fiha kuma ya ce ya umarce su da kada su yi sallah irin wannan wurara sabanin gurin dabbobi na raquma tumaki da awaki an gane wannan fa kaifa wa qad thabatat al ahadith yace to yaya za ai bayan hadisi sun tabbata bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu da sahabbansa kanu yusalluna suna yin sallah fi marabidil ghanam a wajen kwanciyar tumaki da awaki garken tumaki da awaki wajen kwanciyar su an fahimta kaman yanda ainihin wato hadisin imamul bukhari da muslim daga anas yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli fi marabidil ganam yana yin sallah a gurin kwanciyar tumaki da awaki kuma hadisi ne wanda yake sahihi wa amara bis salati fi marabidil ibl fi marabidil ganam kuma har wayo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a iya yin sallah fi marabidil ganam a gurin ainihin wato kwanciyar ainihin wato tumaki da awaki wa naha anis salati fi ma'adinil ibl, amma kuma kaga annabi ya hana yin sallah a gurin kwanciyar gurin durkusar raquma, ya hana yin sallah a wajen durkusar raquma. Wanda a cikin wannan akwai hadisai da yawa da aka rawaito daga sahabbai da dama, wanda cikin su hadda Abu Huraira da Jabir ibn Samura da Bara bin Azib, wato duk sun rawaito hadisai akan haka. Fa ulima, sai aka san, sai mu san cewa, ko sai wato a sani cewa, anna zalika laysa li najasatil ab'ar, su kansu raquman da aka ce kada a yi sallah a gurin kwanciyar su ba dan wato najasar kashin su ba, ba dan kashin su da bawalin su najasa bane, bal kama amara bitawaddu'i min luhumil ibl, hukuncin kaman dai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ne da a saki alwalan an ci naman raqumi, kenan naman raqumi najasa ne ta yanda in ka ci shi alwalaka ta warware. Amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace a saki alwalan an ci naman raqumi. Wa qalatil ganam, amma da aka tambaye shi game da tinkiya ko akuya in mutun ya ci naman ta, sai a saki alwala, sai ce in shi ita fatawadda, in kaga dama ka saki alwala, wa in shi ita falata tawadda, in kuma kaga dama ba sai ka saki alwala ba. Wa qal, a wani hadithin ma yake cewa innal ibla, ai su raquma, khuliqat, an halice su min jin, daga jinsin aljanu, khuliqat min jin, an fahimta, fa inna khuliqat min ash-shayatin, a wata ainihin wata ruwaya, kamar yadda aka koma Imam Ahmad ya fitar da wannan hadithin da Ibn Majah da Baihaqi ta hanyar Al-Hasan daga Abdullah ibn Mughaffal Al-Muzani, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi sallah a gurin kwanciyar tumaki da awaki, amma kar ku yi sallah a gurin durkusar raquma, domin an halice su ne daga shaydanu. A wata ruwaya ta Imam Ahmad yace fa innaha min al-jin, isu kansu suna daga cikin aljanu, ko fa innaha min al-jin khuliqat, daga aljanu aka halice su. Ala tarauna uyunaha wa hubabiha idha nafarat, yace baka ganin irin idanunsu da irin yanda suke furgicewa suke abin nan idan suna abin nan, an fahimta, wato yanayin su yayi kama da yanayin aljanu. Wa rijaluhu thiqat, walidhalika saha isnaduhu shaukani, da haka shaukani yace wannan isnadin sa ma ya inganta fi nail al-awtar. Sai yake cewa wa inna ala zirwati kulli ba'irin shaytanan, domin akan tozan kowane raqumi akwai shaytani, akwai aljani, an bayyana. Yawa, wannan shi ma Imam al-Hakim da wannan lafazin ya rawaito shi daga Abi Huraira, marfu'an, famtahinu hunna bil rukub fa inna ma yahmilu Allahu azza wa jalla, wa isnaduhu hasan, a wani isnadin kuma yake cewa hadithin Hamza wato Ibn Amr al-Aslami marfu'an bilafzi fawqa dhahri kulli ba'irin shaytan, yace a saman tozan ko a saman bayan kowane raqumi akwai aljani. Fa idza rakibtumuhunna, dan haka duk lokacin da zaku haura kuma, fadhkurullaha, ku ambaci Allah, la tuqassiru an haja. Wa qala al-Hakim sahihun ala shart Muslim, har zuwa karshen ka karanta za ka gani. Wa qala, a wani gurin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-fakhru wal khuyala fil faddadin ashab al-ibn, in kana son kaga girman kai, kaga takama, fil faddadin, to yana daga cikin, yana wato zaka same shi ne a cikin al-faddadin, suna suwaye al-faddadin, sai yace ashabul ibn, wato in kana so kaga kaushin hali da tsawa da rashin magana a hankali, to zaka ga ba zaka samu wannan ba sai ga waɗanda suke kiwon raquma, haka ne ko? Yawa, in kana son kaga kaushi da kaushin hali da daga murya, an fahimta, shine al-faddadin, wato shadidu saut, in kana son ka ji sauti mai tsanani, ghaliz, wato ginazul kalam, wato magana ka ji ta mai kaushi, to zaka samu wannan ba zaka same ta ba sai ashabul ibl, makiya ya raquma. Was-sakinatu, in ku kana son ka ga natsuwa, fi ahlil ganam, to shi kuma sai ka je wajen masu kiwon kananan dabbobi, tumaki da awaki, to anan zaka ga natsuwa. Ina fata an gane wannan hadithin, shi ma Sheikhan wato Imam al-Bukhari da Imam Muhammad sun rawaito shi, hadithin Abi Sa'id al-Khudri. Falamma kanat al-ibl fiha min ash-shaytanati ma la yuhibbuhu Allah. Falamma kanat al-ibl, yayin da raquma suka kasance fiha a tattare da su, min ash-shaytanati, akwai wani nau'i na shaytanci a game da raquma, ma la yuhibbuhu Allah, irin shaytancin da Allah baya so, wa rasulahu, da manzansa, amara bitawaddu'i, shi yasa annabi ya yi umarni da ayi alwala min lahami, har an ci naman, kaga shi kansa naman dai in zaka samu wani naman ba shi ba gara ka ci, amma dai ba laifin ka ci tun da ba haram bane, yana cikin bahimatul an'am, amma dai yana daga cikin abin da aka ce a saki alwala in an ci naman sa saboda wannan yanayin da dabi'a irin tasa fa inna zalika yudfi'u tilka shaytana domin in kai alwala in ka ci naman to yana kashe wannan shaydanci shaydancin domin kai ma in baka saki alwala ba akwai yuwuwar ka tasirantu da wannan shaydana din an fahimta yake cewa wana ha anis salati haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah fi a adani ha a gurin durkusan raquma din inda suke durkusawa li'annaha ma'a wa shayatin domin nan ma matattara shaydanu ce gurin da ainihin raquma suke durkusawa to matattara shaydanu ce kama naha anis salati fil hammam kaman yanda dai annabi ya hana yin sallah a gurin wanka gurin da gidan wanka inda ake yin wanka li'annaha ma'a wa shayatin domin al hammam shi ma matattara shaydanu ce fa inna ma'awal arwahul khabisa domin idan wato ya zama matattarar masu mummunar al arwahul khabisa masu gurbatattun rawuka idan ya zama irin wannan ce matattarar su to a haqqu bi an tujita ni ba bi an tujita nabi salati fiha to irin wannan gurin ne yafi cancanta da anisanci sallah a wannan wurara indai har ya zama to matattarar shedanu ce to ai kaga ka zo kai sallah a gurin da yake dandali ne wanda yake na shedanu kaga min babil aula ka nisanci wannan gurin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah ba dan gurin najasa bane ba dan kashin raqumi da fitsarin raqumi najasa bane sai dan wannan illa da muka karanta yanzu a hadisi an gane ko wa min al mawadi' al ajsam al khabitha wa min al mawadi' al ajsam al khabitha wa min al mawadi' da kuma wuraren akwai al-ajsam al-khabisa wasu jukkuna waɗanda suke al-khabisa gurbatattu a gurin balil arwahu al-khabisa tuhibbu al-ajsam al-khabisa bal ma tunda kaga wato wurin ya zamanto wuri ne wanda yake ya tattara wasu halittu wanda suke gurbatattu an bayyana to sai ya ce al-arwahu al-khabisa wato waɗanda suke rawukan su gurbatattu ne to za ka ga kuma tuhibbul ajsamul khabisa suna son jiki shi ma ya zama gurbatacce da aka kaga shaydanu su tattaru da irin wannan gurin shikenan zai musu daidai sai su hade walihadha dan haka ne kanatul hushushu muhtabaratun tahduruha ash-shayatin da haka ne za ka ga shadda inda ake akwai masai inda wato ba gurin akwai bambanci tsakanin hammam da hashush shi hushush shine gurin da akwai shadda a gurin ana shiga a biya bukata a bayan gari shi kuma hammam gurin wanka ne kawai to shi yasa dan haka ne zaka kanatul hushush shadda inda ake tsuguno a gurin muhtadaratun tahdaruha ash-shaytan mahalarta ce inda shaydanu suna halarta gurin was-salatu fiha aula bin nahyi kenan yin sallah a irin wannan gurin shi yafi cancanta a hana minas salati fil hammam sama da yin sallah a gurin wanka kawai idan har gurin da zaka yi wanka ruwan ya zirare ya tafi an ce kar ai sallah a gurin to gurin da kuma akwai masai a gurin ana kaga min babil aula a hana yin sallah a gurin mafhum wa ma'adin al-ibl gurun durqusar raquma wa min as-salati ala al-ard an-najisa wato shi kuma wato wa min as-salati aula min as-salati bil hammam wa ma'adin al-ibl wato yin sallah fil hammam a ban daki gurun wanka shi ya fi cancanta sama da yin sallah ainihin wato a ma'ade wato a binnan gurun da yake akwai shadda wa ma'adin al-ibl da kuma gurun durqusar raquma wa min as-salati ala al-ard an-najisa kuma wannan shi yafi ma sama da yin sallah a guri mai najasa an gane ko yawa wa lam yarid fil hushush nassun khas duk da cewa inda ake tsuguno inda shadda take babu wani nassi kebantacce da yazo akan haka li'anna al-amra fiha domin umarni ko al'amari game da gurin da yake akwai shadda a gurin kana azharu to ai shi yafi bayyana indal muslimina a wajen musulmi min an yi hataja ila bayanin sama da a buƙaci wani bayani min wato an yi hataja ila bayanin sama ba sai an nemo in dai har gurin da zaka watsa ruwa wajen wanka ruwa ya tsiyaye an ce kakkai sallah a gurin to gurin da ba ma wai a yi wanka a zirare ba bayan gari ake yi a gurin to ai wannan shi hukuncin sa yafi fitowa fili sama da wancan Allah ya sa kuna fahimta fiqhu mala ba na son in ta jan bayanin dan muna da target na mu sauke littafin amma dai ina ta kokarin hanyoyin da zan bi sakon ya fito za a ji dai ana magana azumi amma mallan yana ta shiga da mu wurare daban-daban yana ta shiga da mu zaka kwashi karatutuka da yawa garin ka fa'idanci da matsala azumi kaga an kai ka ban daki da matsalolin abin nan an shiga da mu yanzu kaji ma shi kansa a raqumi kaji kaza game da shi da sauransu to karshe duk kuma za a dawo kan bayanin da muke yi wanda mallan yake so ya gina hukunci akan sa yake ka kawo maka wayannan abubuwa din sai yake cewa ولهذا دان هكا ني زاكا لم يكن احد من المسلمين بذاك سامو داي با cikin muslimi ya qa'udu fil khushush yana zama ashadda wa ana sau ko wani mutum kawai ya same shi a cikin shaddasa kawai ya sa kujera yana zaune shi ba bayan gari yake ba kawai yana zaune a ciki sai dai shi ma ya shaydana ta same shi ko wala yusalli fiha kuma ba zaka samu musulmi yana sallah a cikin wannan gurin ba wa kanu yantabuna albariya bal ma sun kasance su suna nufar wato suna nufar albariya gurin da yake fili albariya li qada'i hawaijihim domin biyan bukatunsu qabala an yutakhazu alkunfa fi buyutihim qabala an yattakhizul kunfa fi buyutihim kafin ma su fara yin shadda a gidajensu za ga da sun fi son ma kawai mutun ya yanki cikin daji ko ya bi bayan gari kawai je inda ba mutane kawai su guda ya biya bukatarsa kafin su riki ainihin wato ban daki wanda yake da shadda a cikin ainihin gidaje wa idza sami'u nahayahu anis salati fil hammam dan haka wa idza sami'u idan har sun ji nahayahu hanin annabi sallallahu alaihi wasallam anis salati daga yin sallah fil hammam a gurin wanka aw a atanil ibl ko kuma a gurin durkusar raquma alimu ba sai an gaya musu ba ma sun san annan nahaya anis salati fil hashush ko fil hushush hana yin sallah a gurin shadda aula wa ahra shi yafi dacewa shi yafi cancanta a ce an hana shi yasa ba su ma yi wata tambaya ba cewa to game da shadda fa in har gurin da za a yi wanka kawai ruwa ya tafi an hana yin sallah to ina ga gurin da shadda take ciki ma annahu qadru yal hadith tare da cewa an ruwaito hadisi allazi fihi nahyu anis salati fil maqbara wanda a cikin hadithin akwai hani game da yin sallah a makabarta wal mazjara da mayanka wal mazbala da bola wajen juji wal hashush da shadda wa qari'atu tariq da tsakiyar hanya wa ma'adinul ibl da gurin durkusar raquma wa zahari baitillahil haram da kuma saman dakin Allah mai alfarma kaga duk wayannan ba dan wurare ne na jasa ba dukan su amma an hana yin sallah duk da cewa hadithin bai inganta ba wanda yazo da waɗannan wurare guda wajen bakwai wa fuqaha'ul hadith shi yasa masanan hadisi mutanazi'una fihi sun yi kai sun ja in ja game da ingancin wannan hadithin wa ashabu ahmad almajran imam muhammad fihi game da wannan hadithin ala qaulaini suna bisa qauli guda biyu minhum a cikin su manyara hadhihi mimma wadi'in nahyi akwai wanda yake ganin wayannan wuraren suna daga wuraren da aka hana yin sallah shi ya kafa hujja da wannan hadithin cikin almajran sa wa minhum man yaqulu a cikin almajran imam muhammad akwai wanda suke ganin lam yathbut hadha alhadith shi ko wannan hadisin bai ma tabbata ba to tunda bai tabbata ba ba ma magana gina hukunci akan sa in ka koma can kasa za ka ga malai yace qultu hadha huwa as-sawab li anna alhadith la yasihu wannan shine tabbataccen zance ko ingantaccen zance domin hadisin bai tabbata ba walam ajid fi kalami ahmad fi dhalika idhnan wala man'a yace ko da yake ban samu ba a cikin maganganun imamu ahmad inda ya ba da izini ai sallah a waɗannan wuraren wala man'an ko ya hana ma annahu qad kariha as-salata tare da cewa shi a mazhabar imamu ahmad ya hana yin sallah fi mawadi'il azab a gurin da ake wa mutane azaba gurin da kila ake yin azaba ko ake wa mutane horo ko ake wa mutane bulala in sun yi ba daidai ba to shi a wajen imamu ahmad makaruhi ne mawadi'il azab guraren azaba a je a yi wa mutun ai wato mutun ya je ya sallah a gurin naqalahu anhu ibnuhu abdullah dansa abdullah ibn ahmad ya waito wannan magana daga gare shi lil hadithil musnad fi dhalika an ali saboda wani hadisi wanda aka danganta shi zuwa ga sayyidina ali alladhi rawahu abu daud hadisi ne wanda imamu abu daud ainihin wato ya ruwaito shi wa inna ma nassa alal hushush wa adanil ibl hadisin ya nassanta hana yin sallah al hushush wato shadda wa adanil ibl da gurin durkusar raquma wal hammam da kuma ban daki gurin wanka wa hadhihi thalatha wadannan wurare guda uku hiya allati dhakaraha al kharqi sune wuraren da malan kharqi shi ma ya ambata cewa ba za a yi sallah a guraren ba wa gairuhu da waninsa wal hukmu fi dhalika inda man yaqulu bi amma hukunci fi dhalika akan haka inda man yaqulu bihi ga wanda yake ganin a iya yin sallah wanda yake ganin zai iya kafa hujja da wannan hadithin ba za a yi sallah a wannan wuraren ba kad bayyanahu bil qiyas ala mawaridin nas yake ta kad bayyanahu ya bayyana shi bil qiyas ta hanyar qiyasi ala mawaridin nas a wuraren da nassi ya zo a kansu ya bayyana kad bayyanahu bil qiyas ya bayyana shi ta hanyar qiyasi ne a kuma gurin da akwai nassi shi ko in akwai nassi qarara to babu magana qiyasi wa qad yuthbituhu bil hadith kuma ya tabbatar da hukuncin ne saboda kafa hujja da wannan hadithin duk da cewa mun ce hadisi ne wanda malamai sun ce bai inganta ba na waɗannan wuraren guda wajen bakwai da aka ce an hana yin sallah a gurin wa man farraqa wanda ya bambanta to ya hataju ila ta'an to yana bukata wanda ya bambanta to yana bukatar zuwa yin suka fil hadith akan wannan hadithin wa bayanil farik sannan yayi bayanin abin da ya bambanta hukuncin duk wanda ya bambanta tsakanin wannan hukuncin to na farko sai yayi suka akan wancan hadithin sai kuma ya kawo abin da ya raba din wa aidan al man'u qad yakunu ma'a karaha man'u karaha sannan wanda suka ce an hana din to shi hanin zai iya zamantowa hani ne na karhanci wa qad yakunu man'a tahrimin zai iya zamantowa kuma hani ne na haramci domin an hana aka ce wani irin domin hani iri biyu ne kamar yanda umarni iri biyu ne idan aka ce an yi umarni ko dai umarnin na wajibi ne ko na mustahabi in aka ce an yi hani to hanin ko dai na haramun ne ko na makaruhi dan haka zai iya zamantowa hani ne na karhanci ko kuma hani ne na haramci fa idza kanat al ahkam allati ta'ummu biha al balwa la budda an yubayyana har rasul sallallahu alaihi wasallam bayanan amma yace idan hukunce hukunce waɗanda suka zama ruwan daraga ma duniya sun kasance la budda ba makawa an yubayyana har rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan su duk da cewa an saba da su sun zama ruwan daraga ma duniya yau da kullun ana yi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan su bayanan amman kuma bayani wanda yake gaman me wala budda an tanqula al ummatu zalika to da akwai wancan hukuncin da malai yake magana cewa in mutun yayi azumi yana azumi yayi sa kwalli azumin sa ya kare idan akai masa allura ba ta abinci ba azumin sa ya kare da sauran abubuwan da aka ambata to da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin haka kuma da al ummomin da suka gabata sun ruwaito mana haka makum fa ma'lumun sai fa yanzu ya koma shekul islam kenan shi yasa karanta littafin sa sai ka san irin yanda yake abin nan sa sai ya ce fa ma'lumun dan haka sanannan abu annal kuhula kwalli wa nahawahu da makamancin kwalli mimma ta ummu bihil balwa na daga cikin abin da ya zama ruwan daraga ma duniya kama ta ummu bidduhuni kaman yanda shafa mai ya zama ruwan daraga ma duniya wal igtisal kaman yanda wanka ya zama ruwan daraga ma duniya wal bakhur kaman yanda turaren wuta wadif da turare na sawa ba na hayaki ba ba na wuta ba duk waɗannan suka zama to al'amura ne wanda suka zama ruwan dare game duniya to yanda ake amfani da su da suna kare azumi da zaka samu hadisi qarara daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya kunna turaren wuta ko ya sa turaren kamshi ko ya shafa mai ko ya yi kaza azumin sa ya kare ana fahimta falau kana hadha mimma yufdiru da waɗannan abubuwan na daga cikin abin da ke kare azumi la bayyanahu annabi sallallahu alaihi wasallam to da an samu annabi yayi bayanin su kama bayyana al iftara bi ghairihi kaman yanda yayi bayanin karyewar azumi da wani su ai ya ce wanda ya ci da gangan azumin sa ya kare wanda ya sha da gangan azumin sa ya kare wanda ya jima'i da gangan azumin sa ya kare duk ai mun karanta wannan wannan kaga ya fada qarara to kaga wannan shine da wa'annan ma suna karyawa yanda yayi wancan bayanin na wa'ancan ta da zai yi wannan bayanin cewa waɗannan su ma suna karya azumi falam ma lam yubayyin zalika yayin da ba a samu annabi yayi bayanin haka ba ulima to sai aka san cewa annahu min jinsi dhib wal bukhur wad duhun kwalli shi ma yana cikin jinsin turare wal bakhur da turaren wuta wad duhun da mai wal bakhur kuma alhalin shi fa turaren wutan nan kad ya tasaadu yakan hawa ila al amfi ya shiga hanci wa yadkhulu fi dimag har ya shiga cikin kwakwalwa ma wa yanqidu ajsaman ya kuma makalkale a jiki wad duhun haka shi ma mai yashrabuhu al badan jiki yakan sha mai shi ma wa yadkhulu ila dakhilihi kuma ya shiga cikin jikin ma wa yataqawwa bihi al-insan kuma har mutun yaji wani dan kuzari ya shafa yayi wanka ya shafa mai yaji wani kuzari da dan karfi gaba da shi wa kadhalika yataqawwa bi-tib kaman yanda mutun yakan dan samu wani nau'i na nishadi da kuzari bi-dibi wato da sanya turare kuwatan jayyida kuma karfi wanda yake kikkiawa falamma lam yanha ko lam yunha as-sa'im an zalika falamma yayin da lam yanha as-sa'im manzan Allah bai hana mai azumi ba an zalika daga ya kunna turaren wuta ko ya shafa mai ko ya fesa turare na kamshi dalla wannan ya nuna yayi nuni ala jawazi tadayyubihi wa tabakhurihi wa dihanihi wannan ya nuna halaccin mai azumi ya sabe ya fesa turaransa ko dai body spray na jiki ko na kaya babu laifi mutun ya sa ko kuma na daki a fesa ko kuma mutun ya kunna turaran wuta waddi hani ko mutun ya samu mai mai kamshi ya shafa wannan duk baya ba shi da alaka da karyewar azumi wakadhalika ihtika wato iktihalu haka ma sa kwalli haka mata da suke ma abota sa kwalli ba laifi mace ta sa kwallinta dan tana azumi azumi baya samu kowace irin matsala dan mutun ya sa kwalli وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم دومين مسلمين سن كسانتي ا زمانن النبي صلى الله عليه وسلم يجره احدهم ديه daga cikin su yakan ji ciwo yakan ji rauni imma fil jihad ko dai a wajen jihadi wa imma fi gairihi ko a wani jihadi mamumatan ya samu rauni aka a fasa mai kai kuma raunin ya kai har kwakwalwa ya fasa spinal cord abinan ya fasa ainin kokon kansa ya kai kila har kwakwalwa akan samu irin wannan waja'ifa akan samu a wajen yaki a saka mutum ko wuka ko mashi a huda masa ciki a zamanin sahabbai ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk ana samu haka falau kana hadha yufiru da jini dan mutum ya yanke azumin sa ya kare ko kuma dan mutum an samu magani an madinki akan sa da aka fasa ko kuma an samu magani a cikin sa da aka huda an dinki da wannan yana taba wa mutum azumi to labayyana zalika da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin haka wai kun fahimci daga inda muka taho dai ko kada ya zama ni kadai nake ta abin nan na kun fahimci inda muka taho falamma lam yanha as-sa'imu an zalika yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana mai azumi yin haka ba ulima to yanzu an san cewa annahu lam yaj'alhu muftiran ashe annabi bai sanya waɗannan abubuwan cikin masu kari abubuwan da suke kari azumi ba dan haka azumin nan shari'a ce ta ce Aisha haka kawai azumin mutum ba zai karewa ba sai da dalili ba dalilin sa ba fahimta ka ba a samu nassi daga shari'a cewa in mutum yayi kaza azumi ya kare ba kawai kana zaune kawai da mutum ya ce akwai wanda zai ce ma ya manta da mantuwa ya ci abinci ka ce azumin sa ya kare sai ya ramada da mantuwa ba akwai nassin da annabi ya ce wanda ya manta ya ci ko ya sha ya karasa azumin sa Allah ne ya ci dashi sha dashi amma sai ka samu ka tambaye wani malam ni ne na manta na manta ina azumi na ci wani abu ko na sha wani abu ya ce to sai ka rama guda daya da wani dalili abu alwajhu thalith malai yace fuska ta uku isbatu tafdir bil qiyas tabbatar da at-tafdir karyewar azumi yanzu kenan gaba farko da muka karanta wato karyewar azumi da nassi abubuwan da muka biyo da su daga baya suna daga cikin abin da babu nassin da ya nuna in an yi su azumi ya kare dama ya gaya mana akwai masu kare azumi da nassi akwai wanda suke kare azumi da kiyasi to yanzu mun gama masu nassi ko to sai ya ce alwajhu thalith fuska ta uku ithbatu tafdiri tabbatar da karewar azumi bil kiyas ta hanyar kiyasi ya hataju to yana buƙatar ila an yakuna al kiyasu sahihan to shi kansa kiyasin ana buƙatar ya zama kiyasi ne ingantacce idan har kiyasi zai iya karyawa mutum azumi to sai an tabbatar shi kansa kiyasin ingantacce ne wadhalika kiyasi yana zama ingantacce imma kiyasu ala babihi aljami ko dai ya zama to kiyasin akan babin sa aljami mai fadi wa imma bi ilga'il fariq ko kuma kiyasin ya zama to ta hanyar ilga'il fariqi jefar da abin da ya raba tsakanin kiyasin da abin da aka yi kiyasi a kansa bari dan wata warwara a nan kafin mu shiga karatun yanzu abubuwan da ake sha na maye yanzu ai a zamanin farko babu su haka ne amma kuma ga su ana ba da fatawa da cewa haramun da ya shan su yanzu babu nassin da za ka iya kawowa cewa wato kayan maye da ake sha yanzu akwai wani wata aya ko wani hadisi da ya magana koken ko ya magana kwayoyi da ake sha a bugu amma gashi kuma da wanda ake sha yanzu kwayoyin da magungunan tari da ake sha a bugu da sauran duk abubuwan da ake sha a bugu duk ana masa hukunci irin na giya me yasa kiyasi ne me yasa ita giyar aka haramta ta illa zaha kalla illa shan giya maye to yanzu tunda illa da ta sa aka hana shan giya ba dan giya tana giya ba sai dan tana sa maye to yanzu duk abin da mutum zai sha ya sa shi maye shi ma hukuncin sa daya da me yanzu zaka dauko koken ka ce haramun ce kai kiyasin ta da me giya me yasa giya ta zama haramun na'am tana bugarwa shi ma ita ma koken tana me yanzu illa ta hada su ko to kun gane ma'anar kiyasi. To sai malai ke cewa fa imma an yadulla dalilun alal illa, ko dai a samu dalili da ya nuna akan illar fil asli, a asali, kamar wancan illa a asalin haramta giya maye, to yanzu fa yu'addiha ilal far, to wannan illar za ta iya tsallakawa ilal far'i, izuwa reshe. Mun ji illar da ta sa aka haramta ta tun daga tushe, to wannan illar ita ce kuma za ta tsallaka ta fantsama kan reshe. An gane?
Tafa, lokaci yayi.
An gane wannan? Asalin giya an haramta ta ne saboda maye. To yanzu duk kayan mayan da ake sha reshe ne na me?
Na giya.
To yanzu illar da ta haramta giyan za ta tsallako daga giya ta tsallaka kan rassan da ke suke lilo a jikin asali na ita ce giya.
Afu?
Wa imma an yi ulama, ko kuma dai a san Allah fariqa bainahuma, babu wani abu da ya raba su. Wancan ɗin da wannan da aka kiyasin ba wani abu da ya raba su, abu ɗaya ne. Minal awsafil mu'tabara, na irin sufofin da ake la'akari da sufi shari'a, ma'aunin shari'a. Sai aka gano da wancan ɗin da yanzu wanda yanzu ake so a yi kiyasin a kansa, irinsu ɗaya ba maraba a ma'auni irin na shari'a. Wa hadhal qiyasu huna muntafin, to a irin wannan matsala da muke tattaunawa sai Sheikhul Islam ya ce kiyasi a nan muntafin ya koru. Indai sai an samu irin wannan dalilan na kiyasi sun cika, sannan za a yi kiyasi, ko kiyasin zai tabbata na karyewar azumi ta hanyar kiyasi, to zai zamanto irin wannan muntafin ya koru a wannan babin da muke karanta yanzu. In muka tashi, wa zalika annahu laysa fil adillati ma yaqtadi anna al mufdira alladhi ja'alahu Allah wa rasuluhu mufdiran. In muka tashi daga nan, ba za ku ji an kwana a daji ba, na zo za ku kama ta sha. To insha Allah sai mu tsaya a nan. Na'am. Alwajhu arrabi, ce akai lokacin yayi ne. Minti nawa ne yanzu? An yi minti 53. To